الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والأمة الإسلامية لها نظام يجب أن تسير عليه ومتى خرجت عنه تاهت وضلت عن الصراط السوي وإذا تاهت تفرقت وذهب ريحها ومجدها فيذل العزيز ويسقط الشريف ويصغر الكبير فيحل الوهن والضعف وسوء المصير. إخوة الإيمان، بالتعاون على البر والتقوى تبقى الأمة راعية حية نشيطة وقادرة على القيام بلوازمها ومكملاتها وتعلو فوق حاجاتها وغاياتها، وهو الوسيلة الفعالة في ذلك وفي تحقيق مرضات الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال العلامة السعدي في تفسير الآية: وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيجب على المسلمين التعاون فيما بينهم في مجالات الخير ومرافق الحياة كافة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: التعاون في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها. وقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انتهى كلامه. نعم، كلام العالم ابن بطال وجيه وصواب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، صححه الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. يا إخوانا مسلمين، هنا قال جد وديم الله سبحانه وتعالى يقوى ميقوني في يوم ونم يني نجمعه
يومنا 13 لوتن القعدة إجرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا بشكرة دمولة اليهدو لأربعين دهدو لكن لا يتمي إلى دي يومنا بيو بوتن شد شكرة دبو بيو لأشيرين دهدو وأن خطبة وبعد ذلك مغانا أكي شين التعاون على البر والتقوى في مكيكينيا akan nagarta da kuma tsoron Allah babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala yayi wasiya ga manniya ga bayinsa ga baki daya na farko da na karshe yayi musu wasiya akan su ji tsoron Allah su kiyaye Allah a sararinsu da boyansu kuma ya yan uwa mu sani cewa al'umman musulmifa al'umma ce mai tsari wanda wannan tsarin ya wajaba al'umman ta tafi akai duk lokacin da al'umma ce watsi da tsari ta tafi karar zube babu wanda ya isa ya ce ayi babu wanda ya isa ya ce a bari babu wanda zai ce ayi gabas gabaki daya mu dunguma ni gabas ya ce manya ku kusanto matasa ku koma baya ko matasa ku zaburu manya ku koma baya indai a cikin al'umma ya zama babu wanda zai faɗi wannan babu wanda zai sanya mu akan turba ko ya burge ka ko bai burge ka ba ko yayi maka ko bai maka ba haka nan zaka danna zuciyarka ka bi to in ya zama al'umma ta rasa wannan to a wannan lokaci al'umma ta bace daga kan tafarki madaidaici daga lokacin da al'umma kuma ta bace ba ta da rajulur rashid mai fadi a ci to a wannan lokaci al'umma za ta tarwatse karfinta kanshinta zai tafi girmanta zai kasanta a wannan lokaci sai kaga daidaikun al'umman wani mutum da babba ne amma tunda al'umman ta tarwatse babu tsayi babu dunkulewa a aikin bai daya to sai kaga babban mutum ya koma kasantacce a cikin al'umma sai kaga mai daraja ya koma walakantacce sai kaga babba ya koma karami me yasa saboda al'umman ta tarwatsi al'umman ba ta da sama ba ta da kasa ba ta da mafuskanta ba ta da gabas ba ta da yamma kowa yana yin abin da ya ga dama ne shine sai kaga yara suna zagin manya sai kaga manya suna aikin yara sai kaga madaukaka suna aikin kasanci sai kaga kaskantattu suna hadin gwiwa da manya sai kaga dai ba girma ba datta ku ba mutunci to idan kuma haka ya faru to kaskanci ya fada mu wannan al'umma idan al'umman nan a kudu suke rayuwa suna ji suna gani yan arewa su danne su in al'umman a arewa suke rayuwa suna ji suna gani yan kudu za su danne su in al'umman nan Hausawa ne haka nan za su shiga wata kabila ta danne su in Yarbawa ne haka nan za su ga wata kabila ta danne su duk dai al'umman da ya zama ta kai ga irin wannan mataki na lalacewa to tana ji tana gani sauran abokan tafiyanta za su take ta za su shiga gabanta za ma su daina magananta don wannan al'umman ta zama karar su bi ba su da kan gado sannan kuma daga ƙarshe duk in an gama wannan rayuwar kuma akwai mummunan makoma saboda haɗin gwiwa da dunkulewa da haƙuri da juna da tafiya ƙarƙashin shugabanci da jagoranci al'amarin Allah ne duk wanda ya fita daga wannan al'amari na Allah to ya kangare mu Allah ne idan kai dubi zuwa ga hadisai mabambanta waɗanda suka zo a cikin littattafan hadisi musamman dai sahihu muslim in ka ɗauki sahihu muslim ka je kitabul imara babin shugabanci in ka ga irin yadda hadisai suka zo akan narko mai tsanani akan wanda ya fita daga shugabanci yana cin nina karfi in tafiya ƙarƙashin shugaba ko da wani irin dalili wani yana ganin shugaba kaskantacce ne nina fi shi ɗaukaka wani yana ganin talaka ne nina fi shi arziki wani yana ganin ai shugaban nan ma to waye shi to mutum ya fita daga wannan annabi har yi mishi bishara cewa duk wanda ya wannan to zai yi mutuwa irin ta jahiliya to kaga idan ba karami bane to wannan zai haifar da mummunan makoma ranar tashin alkiyama sai ya kasance al'umma ta yi biyu biyu a duniya ba ta ji daɗin rayuwa ba don bata tafi cikin dunkulewa da hadin kai da aikin gayya ba, sannan a lahira kuma Allah madaukar sarki ya mata azaba. To kaga wannan al'umma bata ci nasara ba. Da kai ɗan uwana musulmi, mu sani cewa fa taimake keniya akan nagarta da tsoron Allah. Abinda ake nufi nagarta shine duk abinda zai gyara addini ko ya gyara duniya, ana kiran shi nagarta. Duk abin madalla a addini ko a rayuwa a hankalce, wannan abin madalla ne, to ana kiran shi albirru. Attaqwa kuma duk abin da zai sauran maka da soyayyar Allah, ya gadar maka da kyakkyawan makoma a wurin Allah, ana kiran shi attaqwa. Don haka ko a cikin al'amarin addini, a cikin al'amarin rayuwar duniya, duk al'umman da ya zama tana taimakekeniya a kan wannan, to wannan al'umman za ta wanzu farkakkiya, rayayyiya, za ta samu wannan al'umma cikin nishaɗi, kuma tana da ƙarfin da za ta iya cimma abubuwan da suka lizince ta. Menene ya kamata yi ma matasa? To in al'umma tana da taimakekeniya a kan birru wa taqwa, za ta ga an iya samar da tsari da za a ciyar da matasa gaba. Ya za mu yi da mata? Ya za mu yi da zaurawa? Ya za mu yi da marayu? Ya za mu yi da marasa aikin yi? Ya za mu yi da dattawan da ƙarfinsu ya ƙare, ba za su iya aiki ba, ba za su iya sana'a ba, kuma gashi talakawa ne? Duk al'umma in ta zama akwai haɗin gwiwa, akwai taimakekeniya, to za su iya fitar da tsare-tsare da za su cimma abubuwa masu kyau. Amma in ya zama al'umma ta rasa ta'awun alal birri wat taqwa, to hakanan za ta zauna cikin ruɗani da zaman ƴan marina, kowa kanshi ya sani wannan yana zagin wannan, wannan yana zagin wannan. Shugabanni suna tsine ma talakawa, talakawa na tsine ma shugabanni. Maƙwabci na Allah ya isa da maƙwabci, ɗayan maƙwabcin shi ma yana Allah ya isa da nashi maƙwabci. Mata tana Allah ya isa ga miji, miji na Allah ya isa ga matan. Yayi a gida suna Allah ya isa ga ƙannin su, ƙannin ma suna Allah ya isa ga manya. An koma biyan watsatsu kenan, ba mu da wani fuskanta, ba mu da yadda muka sa gaba. To amma in Allah ya taimaki al'umma, akwai taimakekeniya akan albirri wa taqwa, to sai kaga buƙatun al'umman ma duka yana biya cikin sauki. Nauyi ne abu yake da nauyin kilo 100 misali. To idan aka samu mutum 100 suka yi hannu domin su daga wannan abun, kowa kenan zai koma ya ɗauki kilo 1, sai a rasa ma ina ne nauyin yake. Amma idan aka bar ma mutum 1, to sai ya dankare mishi baya, sai ya dankare mishi wuya, daga ƙarshe ma yana iya karya mai wuya shi ma ya kari. Amma in al'umma ce haɗin gwiwa ta cici abu mai nauyi. Akwai lokacin da naga wata mota an aje ta a wani wuri da bai dace ba, aka zo ana neman ina ne motar nan ya kau da motar sa. Kai wanda suke gurin suka ce ba za mu iya cicciɓa motar nan ba, haka nan aka yi kukan kura, wallahi aka cicciɓi motar nan, aka kau da ita, aka kai ta inda ake so. To an yi haɗin gwiwa kenan. Amma inda an bar kowane ƙarƙarfa cikin waɗannan mutanen akan waya cicciɓi mota, to haka nan motar za ta dawoma a wurin, sai dai in ne shi ya zo ya cicciɓe ta ya kau da ita. To haka duk wani aiki ne wahala yake. In an yi taimakekeniya, sai Allah ya yassare, sai Allah ya taimaka, sai Allah ya kawo tallafi a ciki, sai kuma ya gusar da damuwa da baƙin ciki da kallon kallo da irin hasadin da ke tsakankanin al'umma. Sannan kuma idan al'umma Allah ya taimake ta, tana taimakekeniya akan nagarta da kuma tsoron Allah, to sai ta samu yardan Allah subhanahu wataala da kyakkyawan makoma gobe kiyama. Domin Allah yana cewa wata ayawa mu alal birri wat taqwa, ki taimakekeniya akan duk abin da yake nagarta ne da kuma tsoron Allah. Amma wala ta'awun alal ismi wal udwan, kar ku yi taimakekeniya akan abin da yake ƙetare haddi ne da kuma saban Allah. Ku ji tsoron Allah, domin Allah fa mai tsananin ukuba ne. Kenan idan al'umma ta ƙi taimakekeniyan nan, to ta cancanci tsananin ukuban Allah subhanahu wataala. Allah ka tsamar da mu. Shine al-Allama As-Sa'di da yake fassara wannan aya, yake cewa kullu khaslatin min khisalil khairi ma'mur bi fi'liha, duk wani tada na kirki na gari da shari'a ta umarni da a aikata, aw khaslatin min khisalil sharri ma'mur bi tarkiha, ko kuma wani mummunan tada da shari'a ta umarni da a daina yi, fa innal abda ma'mur bi fi'liha bi nafsihi, to duk inda kaji shari'a ta ce ai wani aiki nagartacce ko a bar wani aiki na banna, to a wannan lokaci abinda Allah ke nufi shine mutum ya aikata da karan kansa, wa bi mu'awanati ghairihi, haka nan kuma dan uwan shi ya taimaka mashi a cikin wannan aikin, min ikhwanihil mu'minin daga cikin ƴan uwansa mummune alaiha akan wannan aikin bi kulli qawlin yab'athu alaiha duk wata magana da bawa zai yi ce mace ka akan nagarta da tsoron Allah to wajibi ne yayi wa yanshutulha duk wani abin da zai baka nishadi kai abin da yake nagarta da tsoron Allah ne to wajibi ne akan kowanne musulmi ya maka wannan wa bi kulli fi'lin kadhalik hakanan in aiki ne mutum zai yi yace mace ka akan tsoron Allah da nagarta to wajibi ne akan shi haka Allah mutunta aji ya faɗi to shi yasa ya wajaba akan al'ummar musulmi mu fito ni ce mace ke ne akan nagarta da tsoron Allah a cikin dukkan fagage na rayuwa ga baki daya da kuma kofofi na alkhairi na addini ko na rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yace al-mu'min lil-mu'mini kal-bunyan mummuni dangane da dan uwan shi mummuni to kaman gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan sashin suna karfafan sashi a cikin hadisin suka ce sai manzon Allah ya cako da ɗan yatsan sa haka wato kamar yadda kaga wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan haka nan ya wajiba al'umman musulmi su zama duk abin da ɗaya daga cikin musulmi ya tataro na alkhairi to wajibi ne sauran musulmi su taimaka masa ya zance ko da aiki duk abin da al'umma ɗaya daga cikin musulmi ya taso a gaba dan ya nisanta na sharri wajibi ne akan ɗaiɗaikun musulmi su taimaka masa zazance ko da aiki ganin ya kubuta daga wannan sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka nan musulmi da haka musulmi ba hasada ne aka san su da shi ba wanda mutum zai samu alkhairi yana ta koyewa kada ƴan gidansu ma su ji saboda suna iya kulla mai makirci kada abokan shi su ji suna iya mishi zagon kasa kada sauran makwabta su ji suna iya mishi hasada kuma dama mun san hasada tana tasiri akan wanda aka yi hasadan da izinin Allah domin hasada wata irin bakar zuciya ce wacce take dauke da wani guba to lokacin da mai hasada ya hasada kibiya ce ta hasadan take tashi daga cikin wanda mai hasadan ta danu a cikin wanda aka yi hasadan tana iya yin kisa da izinin Allah tana iya sa rashin lafiya tana iya talautawa tana iya sa cuta ba dai abin da hasada ba za ta iya yi ba shi yasa Qur'ani ya kawo min shari hasidin idza hasada saboda a nuna maka wannan to ba haka ne wajaba al'umman musulmi su zama ba duk abin da mutum ya tasaro na alkhairi ko shi kadai zai samu arziki ne zai samu yalwa zai samu makani zai samu menene ka taimaka mai ka taimaka mishi da addu'a ka taimaka mishi duk abin da kake iya yi da zance ko da aiki amma ba hasada ba al-imam ibn baffan yana cewa al-mu'awanatu fi umuri akhira yace kaga shari'a ta tabbatar da ai taimakekeniya akan duk wani aiki na gidan lahira aikin addini shari'a ta shar'anta wajibi ai taimakekeniya akan ta yace wa kazatil umuri mubahati min ad-dunya hakanan duk wani al'amari na halal na ci gaban duniyar al'umma to shari'ar musulunci ta ce mandubun ilaha ta ce lalle a taimaki juna akan wannan sai ce wa qad sabata hadithu abi hurayra radiyallahu anhu musani fa cewa hadithin sayyidina abu hurayra ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda manzon Allah yake cewa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana nan cikin al'amarin bawa yana taimakon sa matukar dai bawa yana nan shi kuma yana taimakon dan uwansa musulmi in ka taimaki mutum daya Allah zai taimake ka to me kake tsammani in ka taimaki mutum goma in ka taimaki mutum dari in ka taimaki mutanen gari in ka taimaki mutanen jiha in ka taimaki mutanen kasa da baki daya wani irin taimako kike gani Allah subhanahu wataala zai maka da haka wannan yana daga cikin surura na cin nasara a rayuwa ka rika taimakon bayin Allah to ko baka daga hannu ka ce Allah taimake ni ba Allah ya lamunce maka zai shiga cikin al'amarinka kuma zai taimake ka wannan ko a gida ne a family ne ko a anguwa ne ko a gari ne gabaki ɗaya ko a mataki na ƙasa ne himmatuka zabura kai ta taimakon al'umma da duk irin daman da kake da shi in magana za ka yi in rubutu za ka yi in aiki za ka yi in za ka cincida magana gaba ne in za ka yi wane ne duk abin da ka san za ka yi al'umma ta ci gaba to idan kai Allah ya lamunce maka shi kuma zai shiga cikin al'amarinka wannan magana ta al-imam ibn baffal gaskiya ce domin a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mummuni yana haɗin kai kuma ana haɗin kai da shi sai annabi ya ce wala khaira fi man la ya'lif duk wanda baya haɗin kai da ƴan uwan shi musulmi yace ni wallahi ba ruwana da kowa shi yasa ni kadai nake harkana ka fado annabi yace baka da alkhairi annabi yace babu alkhairi ga mutumin da baya hadin kai kuma ba'a hadin kai da shi kai sai annabi ya fado su kaida a cikin mu'amala yace wa khairun nasi anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutane dai shine wanda yake kowa amfanan mutane wannan hadisi ne ingantacce wanda Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisi cikin dalilan da ya sanya muka gabatar da wannan kutuba domin ya zama tunatarwa da zabarwa gare mu gabaki daya musamman a waɗansu abubuwa waɗanda muka taso su a gaba a cikin waɗannan ƴan kwanaki domin al'ummar musulmi mu ƙara dunkulewa mu ce mu ci kawo nan mu baya ga abin da muka sani a rayuwa gabaki daya ƴan agaji na jama'atu idarisul bina ya samu ta sunna shekara da shekaru sun saba shiga dumu-dumu cikin al'amarin aikin hajji a ƙasar nan aikin hajji ma dai taimakon alhazai bai sami wato ainihin karɓuwa ba har sai lokacin da ƴan agaji suka shiga cikin wannan al'amari suna ba da taimako fiye da duk yadda mai tsammani yake tsammani wanda da a ce muna da hukumomi nagartattu to ya kamata a ce in an zo budget na aikin hajji to a fitar da budget ɗaya ƴan agaji da suke taimaka ma alhazai yayin tafiya suke taimaka ma alhazai yayin dawowa to za ka ga duk shekara sukan je su tare su samu aƙalla kwanaki kusan 40 a filin jirgi da nan sansanin alhazai suna ba da gudunmawa kuma duk a jihohin Najeriya to mu muna magana a jihar Kaduna yayin da muka fi sani za ka ga sun samu kwana 40 lokacin dawowa kuma sukan samu kusan kwatankwacin irin waɗannan kwanakin za ka har an gama aikin menene hajjin bana kusan an yi kusan wata biyu amma ƴan agaji suna nan a filin jirage da sansanin alhazai suna ba su gudunmawa sai a kai mutum 60 su kwana kaza sannan a dawo da su to abincin da za su ci da safe da rana da yamma wannan fa ba ya kamata ya zama a wuyan su bane ya kamata ya zama a wuyan mu ne mu taimaka musu da abin da za su ci in mu ba mu san muhimmancin aikin ba duk wani alhaji ya san muhimmancin ƴan agaji a wurin tafiya aikin hajji alkhairin Allah ya je ga ƴan agajin waɗanda suke tallafa ma baƙin Allah subhanahu wataala mai rahama su ma muna roƙon Allah ya tallafa musu Allah ya shiga cikin al'amuransu Allah ya kyautata ƙarshen su amma ya wajaba ga mu al'ummar musulmi mu ba su gudunmuwa wanda za su samu ƙarfi da sukuni yin wannan aiki cikin natsuwa wallahi za ka iya ganin mutum mai mata biyu mata uku da ƴaƴa goma sha biyar amma a timetable an fito an ce zai je kwana 15 a sansanin alhazai kuma ba shi da zaɓi haka nan zai tafi to kaga wannan ya za a yi da ƴaƴansa da matarsa kaga yana da buƙatun tallafi ƙwarai da gaske wanda lallai ya kamata a ce daga nan har ya zuwa alhazai su je su dawo kowa ya samu abin da zai iya kawo gudunmawa ka ce wannan na taimaka ma ƴan agaji ne domin a taimaka musu da abin da ya samu sannan abu na biyu shi irin taimakekeniyan da za mu yi shine batun fatun layya wanda shekara da shekaru kuma izala tana neman bayan Allah su rata fatun layya fatun layyan nan mu a izalance mun ga irin tasirinsa saboda ya gina babban cibiya ta musulunci a Abuja ba wai a Kaduna ko a Zaria ba an gina ga masallaci ga makaranta ga harkokin da'awa da ake gudanarwa wanda yake kungiyar izala a matakin ƙasa baki ɗaya yanzu ba ta bara har gudanar da talabijin ɗinta na Almanara duk yana daga cikin irin tallafin da ake bada na fatan layyan nan duk da kasancewa waɗansu ɗaiɗaikun masallatai wasu sai su gwammace su tara fatan layyan su harkokinsu ne yau da kullum eh wannan ba mu ce ba alkhairi ba ne amma wallahi da za mu yi haƙuri mu bar ƙungiyar izala ya fi alkhairi mu karɓa a watanni 11 ɗin nan amma fatan layya dai a ce masallacinku ba za ku iya haƙuri ku bar ƙungiyar izala ba mun san irin abin da suke yi wallahi alkhairi ake nufata kuma idan ka ba da sadaka ko da ba a yi aikin alkhairin ba wallahi ladinka ya tabbata a wurin Allah wani ya fito ya ba da sadaka sai ba karuwa sai zo yana complain cewa ya ba karuwa sadaka ko manzon Allah ya tabbatar da cewa sadakar shi ta karba a wurin Allah wani ya ba barawo aka tabbatar da sadakar shi ta karba a wurin Allah dan haka ka ba da taimakon nan saboda an san ai wato jama'a ba ku san wani abu ba harkan da'awa harka ne mai cin kuɗi amma ba kuma a gani inda kuɗin ke tafiya shi yasa idan aka zo kwamitin masallaci in aka sa boko yayi yawa sai zargi ya ta shigowa ciki mai da'awa kamar yanzu lijinin da'awa ta shida za ta tafi ƙauye akwai gaban da za ta kai kawai ta ga wannan shugaba ne a ƙauyen nan in muka ba shi naira 50,000
kawai kyauta to muna fatan zuwa fadi ya musulunta ko kuma ya bada sukuni ya bada dama wadansu daga cikin mabiyan shi su musulunta to aka zo report kace mun kyauta naira 50 sai wani ya ce annan kawai wannan banna ne ya za a ba wani 50 aikin me yayi to aikin da'awa haka take akwai lokacin da zaka bada ba dinka ci moriyanta yanzu bane dinka ci moriyanta gobe ne ko jibi haka harkan da'awa take wani kana bashi kamar da Qur'ani ma ya kawo wannan wal amilina alaiha wal muallafati qulubum akwai irin wannan ko a cikin babin zakka to harkokin da a wannan suna da buƙatuwar mu ba da gudunmawa sosai domin a taimaki addini to yana da kyau ne haɗin gwiwa akan wannan mu ba da haɗin kai mu ba kungiyar izala cikakkiyar haɗin kai fatan layyan mu idan Allah ya kai mu ranar sallah duk wanda ya layyan nan ya daure ya kai ɗaya daga cikin masallacin da izala take zaba a kawo mata aikacin da ake yin alkhairi kai baka ma san kai ba amma ladan kai yana nan ya zo gonzu a wurin Allah subhanahu wataala muna fatan Allah ya karfafe mu akan wannan dai dai kun masallatan mu da suke ganin su wallahi za su yi gyaran bayi su wallahi za su yi gyaran kaza ku nemi gudunmuwan ku a shekara tsawon watanni 11 nan ko watanni ma 12 ainihin ranar sallah ne ko mu muka ce muke nima ka daure a ba kungiyar izala sai Allah ya bulbulo mana arziki kuma tsari kenan zaka ji kowa ta yi zace al'ummar musulmi wallahi ba mu da tsari to ai tsarin nan ba mala'ika ni ka ilu ne zai sauko daga sama ya mana tsari ba ba wani annabi ne Allah zai dawo da shi yace to yazo zan yi muku tsari ko al'ummar musulmi ba komin dayya ne ne dai dole waɗansu daga cikin mu ne za su shiga gaba ko sun yi maka yadda kake so ko ba su yi maka yadda kake so ba dole dai a samu waɗansu su shiga gaba kuma su ce ga abin da ya kamata a yi kai kuma a ƙarƙashin tsoron Allah da ta'awun alal birri wa taqwa ka sallama ka miƙa wuya saboda al'ummar musulmi ta ci nasara dole dai haka ya kamata a yi amma an ka tsaya da zargi ne ni wallahi wani ba wallahi ko ya ce a yi ba zan yi ba ni wallahi bai mun ba ni wallahi bai mun ba to billahi alladhi ba za ka taɓa samun wanda ya maka ba haka duniya take la yashkurullahu man la yashkurun nas duk wanda bai gode wa mutane to ba ma zai gode ma Allah ba kuma ba a taɓa yin shugaban da kowa ya ji da irin shugabancin shi ba ko yanzu kalmomin nan da nake ina magana da sama da mutum 10,000 sai ka ce kuma ana son sai na gamsar da kowa cikin mutum 10,000 nan misali ai ba zai yi ba yayin da wani ya ga abin yabo to a lokacin shi kuma ya ga abin zagi ne yayin da wani ya ga an kyauta shi kuma zai ga an munana ne yayin da ya ga wani zai ga cewa kai wannan an yi bayani an faɗi daidai wani zai ga an tsananta wani zai ga an sauƙaƙa kowa dai da irin fahimtarsa da aka ce kana neman shugaban da sai maka 100%. To kamar kana cewa ne Allah ya kawo mana mala'ikan da kan shi ɗabi'an shi ko an riga an tsara ne ba shi da wani zaɓi ba kuma za a taɓa samun wannan ba a rayuwa. To abu na uku kuma na ƙarshe cikin irin tallafi da za mu ba kawunan mu mai ta'awun alal birri wa taqwa shi ne ɗaukan waɗancan marayu namu na makarantar kafin Allah gaba da ke can ƙaramin hukumar Ikara. Muna da makaranta ta kwana ta marayu zalla izala kin samu wannan biri ta gina makarantar. Kuma izala take ɗaukar nauyinsu kuma waɗannan ɗalibai ba a karɓan komi daga hannunsu da haka ya zama tilas mu al'ummar musulmi dai mu ne za mu ci gaba da ɗaukar nauyin ƴaƴan waɗannan mamata ɗin da suka riga mu gidan gaskiya shekara da shekaru su ba su da iyaye ne ballantana iyayensu su biya musu kuɗin makaranta kai ko na tabbatar da kila watan da yau ka biya school fees 100,000, 200,000, 300,000 ma duk ana biya school fees to su ba su da uba iyayen nasu suna ji da kansu ne mata to ya zame da wayannan al'umma mu bari ne su fara bara da roƙe-roƙe su zama ƴan tasha su zama matsala su haifar mana da matsalan tsaro ka tara miliyan 2 su zo su kwashe ko ko mai tarbiyyar su tarbiyya mai kyau ta addini su zama mutanen kirki na Allah su taimaki al'umma su taimaki addini kai kuma ka manta ka taimake su ladan ka ya tabbata a wurin Allah wannan ya sanya muke fatan duk wani wanda Allah ya hore masa muna karɓan gudunmuwa a kullum amma duk wanda Allah ya hore shi kawai ka kawo kanka cewa in Allah ya so da kaka zan bada buhu daya ko zan bada buhu biyu ka samu shugaba ko a majalisarsa ko a nan masallacin juma'a ko gidan shi ka je kawai ka bada sunanka in Allah ya taimaka ka zan bada buhu ɗaya na shinkafa ko na masara ko na dawa idan ka yi haka ladan ka ya tabbata a wurin Allah subhanahu wataala ala ayyi hal abubuwan suna da yawa amma dai wannan takaitaccen nasiha ta isa ta haka kaman abin da ya kamata mu yi Allah ka dace da mu Allah ta mana muwafaka duniya da lahira Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka tabbatar da gadadan mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta ya Allah wadannan shugabanni da aka rantsar da su wannan sati muna roƙa ka cikin falalanka Allah ka yi musu muwafaka Allah ka ja hankali Allah ka ja hannayen su ga dukkan alkhairi Allah ka dora su akan daidai Allah ka sa mulkin su ya zama sanadiyan tsira gare mu duniya da lahira Allah ka sanya shugabancin su ya zama sanadiyan sauki da yalwa da walwala gare mu duniya da lahira ya Allah mu dukkan sarki kai mana muwafaqa Allah ka taimake su akan adalci mu kuma Allah ka azurta mu da yin musu da'a ta farkin sunna Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka rufa mana asirin mu ka cika magabatan mu iyayen mu Allah ka sa kyakkyawan matsayi mu kuma din mutum mu tazo Allah ka sa mu shiga da imani wa sallallahu baraka ala nabiyyil karim wa sallallahu alaihi wa sallam bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk